أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد ما سكن لهم دا سورارم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake kasancewa tare da ku a cikin wani sabon shiri na fatawayin rahama da yake ba ku dama domin aiko da tambayoyinku waɗanda suka shafi addini da rayuwa zuwa ga malam domin samun mafita kuma ana iya aiko mana da sakon tambayoyin ne ta cikin wannan shiri ta hanyar aiko da rubutaccen sako ko kuma sakon WhatsApp akan lambar waya 0703 360 1455 ko kuma cikin addressing email na fatawayinrahama@yahoo.com da kuma shafin fatawayin rahama dake kan shafin manasa da zumunta na Facebook. A yau dai muna Lahadi 27 ga watan Rabiul Tsani shekara ta 1447 bayan hijirar fiyayyen talikai Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina. Daidai kenan da 19 ga watan Oktoban shekarar 2025 miladiya. Kuma kamar kowane lokaci, a yau ma muna tare da Sheikh Malamin namu Farfesa Sheikh Muhammad Sani Umar Rijal Lemo OON, babban malami a tsangayar nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Bayar da ke Kano, wanda kuma yake ba mu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa. Ni sunana Mubarak Hamza Adam da zan kasance tare da ku a cikin wannan shiri na wannan lokaci. Masu kallon mu da sauraron mu, shirin namu na wannan lokaci zai shiga kai tsaye domin fara karanto tambayoyin da kuka aiko mana a cikin wannan shiri domin jin amsoshin su daga malam. Malam, mai wannan tambaya ta farko a cikin shirin namu yake cewa menene hukuncin musabakar mata masu aure da malamai maza ke jagoranta?
Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Bayan haka in uwa, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Al-aslu ita mace ba a san musamman matar aure da Allah subhanahu wataala ya ce wa qarrafi biyutikunna wala tabarrajna tabarrajul jahiliyyati al-ula. Abinda ake so ga mace mai aure ta zauna a gida kada ta rika fita cikin wani yanayi kamar yadda matan jahiliya suke. Sautin mace ana son ta zanto mata yi amfani da shi ba sai inda ya dace a lokacin da ya dace tare da waɗanda suka dace. Ba a ce mata kar ta yi magana da kowa ba, ba a ce kar ta yi magana da namijin da ba nata ba, amma Allah subhanahu wataala ya hana ta da ta kankanta muryarta ko ta matse muryarta ko ta gyara muryarta ga wani wanda ba mijinta ba. Wala yakhda'na bil qawli fa yatma'a alladhi fi qalbihi marad wala takhda'na bil qawli fa yatma'a alladhi fi qalbihi marad wa qulna qawlan ma'rufa. Allah ya ce kada ku wato makale muryar ku sar wanda yake da cutar sha'awa ya ji, ku faɗi maganar da shari'a ta yadda ku faɗa. Allah bai hana mace ta yi magana da mijin da ba nata ba. Allah ya ce fa idza sa'altumuhunna wa mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Idan za ku tambaye su wani abin amfani matan da ba naku ba, ku tambaye su ta bayan shamaki. A ga indai har za a yi wa mace tambaya to za ta iya ansawa. Muna san karan abu kaza, kaga babu za ta ce babu. To amma ta tsaya ta gyara muryarta ta yadda za ta sha mutane suna sha'awar muryar haka ba ya dace, ko da karatun Qur'ani ne. Shi yasa za mu ga cewa hatta a sallah idan liman ya yi kuskure cewa aka yi maza su yi tasbihi mata kuma su yi tafi, innama tasfiqu tasbihu lirrijal wa tasfiqu linnisa, haka annabi ya ce maza su ce subhanallah idan liman ya yi kuskure, amma mata ce aka yi tafi ba a ce su yi amfani da muryar su ba. Kaga idan har haya halatta mace ta yi amfani da muryar ta, su ma tasbihin ya kamata a ce su yi. Saboda tasbihi ai tsarkake Allah ne, tsarkake Allah kuma akwai lada a cikinsa, amma duk da haka sai aka ce su kar su yi amfani da murya, su yi amfani da tafi. Haka nan aka ɗauke musu kiran sallah, mace ba ta kiran sallah, aka ce ba dole bane su yi kama, bace za ko da za ta ikama amma ikamar ta ba dole bace ba kamar namiji ba namiji sallah zai yi sallah zai ikama amma bace in bata yi ikama ba ba komai a sallarta to ba dan komai saboda buriyarta to kaga ashe a ce macin aure ta zo ta zauna gaban maza tana karatun Qur'ani a sa mata ma musabaka ne a sa mata zanto tunda ai akwai mata ƙwararru wanda suka san alqur'ani suka san qira'at din duka akwai su sai ya sa su zanto su ne alƙalan kuma ta yi cikin mata ƴan uwanta kaga abinda ake so a samu na kwadaitarwa akan karatun qur'anin da gyarawa waɗansu da suke kurakurai a qur'anin da nuna musu muhimmancin ƙwarewa wajen tajwidin karanta qur'ani duk zai samu idan ya zanto an yi sa mace da mace ba tare da an shiga cikin tsakiyar maza ba ka mace ko ba ta aure bace baliga wannan akwai haraji gaskiya
to malam me wannan tambaya yake cewa menene matsayin miji da ya maru matarsa a fuska har sai da kunnan ta yi ciwo kasancewar an hana duka a fuska
eh Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wala yadribul wajh ko wala tadribul wajh wala tuqabbih kada in ka tashi hore matarka ka ce zaka dake ta a fuska shine maru kada kuma ka gaya mata bakar magana da za ta yi ta mata ciwo da sauransu ta shafi mutuncinta ko iyayenta ko zagi ko wani abu to in har mutum ya yi sai ya bata hakuri kuma ya nemi gafarar Allah zuciya takan sa wani lokaci mutum ya yi abin da ba haka ba to in yayi sai ya nemi Allah ya gafarta masa ya kuma nemi gafarar ta kuma ya kokari ya rike zuciyarsa kada ya sake yin nan gaba
cewa kar makallau mai wannan tambaya kuma yake cewa assalamu alaikum shin ya halatta mutun ya kasance zuciyarsa ta yanke cewa baya buƙatar taimakon kowa face Allah
eh ba komai ai tsananin tauhidi ne yaji cewa Allah kawai yake abin da kamar yadda annabi ya ce Abdullahi dan Abbas wa idasta anta fasta'in billah وإذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله إذن ذاك نيمي غفرا كنيمي وجه الله إذن ذاك عفوا إذن ذاك يتنبيه كتنبيه الله وتوكلوك الله إذن ذاك نيمي تيمكو كنيمي وجه الله شيني معنى إياك نعبد وإياك نستعين كنيمي بوتاك ومكي كنيمي نيمي تيمكوك حديث جابر يتبتع النبي صلى الله عليه وسلم يكيشي وصحاب بنسا مزوكو يمو مبايعة يا رسول الله يمو مكا مبايعة ويرجي مو مكا مبايعة مو مكا شبفا يساكي شو ألا تبايعوني مزوكو يمو مبايعة با يا رسول الله مكا مبايعة يساكي شو ألا تبايعوني مزوكو يمو مبايعة با سكا زوي سكتي تو أكمي ذا مكا مبايعة رسول الله إتي أكم مزوكو يشركا دا ألا نكومي با كوم مزوكو تنبيكو وكومي با yace da muka yi yace a cikin mu na ga wanda ko bulalarsa ta fadi ba zai ce wani ya miƙo masa ba yace wani yana tsaye shi yana kan abun hawansa sai bulalarsa ta fado ƙasa ba zai iya cewa mutum da yake tsaye bai ce da Allah din bai bani bulalar nan yace na ga cikin mu wanda ko wannan baya yi to wannan yana daga cikin tahqiq kamalit tauhid har ya ji cewa duk wani abu ma sai dai yayi da kansa amma ba ya ce wani ya masa ba ba laifi bane ka dai mutaimako gurin mutumin da ka san zai iya yi maka wato abinda yake fi makdurihi ka ce yi min kaza dauko min wancan bai ko min wancan tallafa min dora min kaza wannan duk ba laifi bane ka tambaye mutum abinda zai iya yi abinda aka hana ka tambaye shi abinda ba zai iya yi ba wani naka baya da lafiya ka roke shi ka ce ba shi lafiya wannan aikin Allah ne wani naka ya bace ka roke shi ka ce ya dawo maka da shi ya bayyana maka shi ba zai iya ba aikin Allah ne ko matarka ba ta haihuwa ka ce wane ba ta haihuwa wannan da aikin Allah ne ko ka ce wani ya baka arziki duk wani aikin Allah ne to baka roƙon wani abin da ba a hannunsa yake a hannun Allah kadai yake aikin Allah ne amma abin da zai iya yi ka baka da kudin cefa ne ka ce da Allah wani dan taimaka min da kudin cefa ne yau ba ni da shi ka san kuma yana da abin da zai baka sai ka tambaye shi ba laifi ba ne to amma yana cikin kamalar tauhidin ka ji cewa kai wannan ma da duk da cewa ba haramun ba ne amma ba za ka yi ba to kaga wannan ba laifi kai ba
to malam wannan mai tambaya cewa yake malam na kasance duk lokacin da nake ajiye kuɗi a gida sai in ga ana dauka na gwada hanyoyi daban-daban ban gane wanda ke dauka ba me zan yi bisa ga tafarkin sunna domin wasu sun ce aljanu ke daukewa
aljanu suna sata su ma kamar yanda muke cikin mu akwai na kirki akwai na banza haka nan su ma a cikin su annabin nas salihuna wa minna duna zalik haka suka ce a cikin mu akwai na kirki akwai da ba na kirki ba saboda akwai aljanu musulmi akwai aljanu kafirai akwai aljanu musulmi masu kirki masu bin Allah masu tsoron Allah akwai aljanu marasa kirki yadda muke da yan daba yan jagaliya su ma a cikin su duk akwai yace kunna tsara'iqa qidada wato mu ma wato hagiyoyi ne daban-daban wato mutane ne wadanda suke daban-daban a cikin mu saboda ka za iya samun yadda za iya samun masu amana masu gaskiya haka da akwai masu wadanda suke barayi to galibi su wadannan wanda ba na kirkin ba su sake hada kai da su da matsafa ce ko kuma da bokaye su hada kai da su wajen biya musu wasu bukatun su wato su biya wa juna su su biya musu bukatun su ta hanyar kaucewa hanyar Allah su kuma su biya musu bukatun su na abubuwan da suka roka ce da na rokon kudi to shikenan sai ya sashe wani abin da yake saban Allah ne a ce ya zauna da janaba wata biyu ko wata uku ko a ce ya kai ya yadda ruwa ya taba shi tsawon watanni kaga ba sallah kenan dole zai sallah zai alwala yana da janaba zai wanka ce kai ya yadda ruwa ya taba shi ko a nuna wani bangare na jikinsa inda nan faralin alwala ne sai ce kai ya yadda ya sa ruwa a kafarsa tsawon kaza saboda hanyar kauce hanya din to su wata bukatar ce kake biya musu to lokacin shi kenan in ka biya musu bukata su kuma su biya maka taka bukatar to in kudi ne suna sato kudi sato abinci to yawanci irin wannan ajiyar da ake yi sun sai su dauko sai su kawo zaka ga mutum gashi ba kudi a tare da shi ba kuma cikin lokaci sai ya ga kudi a gaban sa yana ta'amuli da aljanun hakikatan ba rufa'ida yake ba da akwai wanda suna rufa'ida ne ba kudin bane da an karbi kudin aka kauce sai a ga sun zama ba kudi ba akwai wanda su kuma da gaskiyan suna mu'amala da aljanun to mun suka tashi kawo wa satar za su kawo an sauko kudaden wasu ne ko su dauko a banki ko su dauko a gidaje sai zo su kawo so in ka zama kana yawan isti'aza da yawan karanta ayatul kursi hadisin Abu Huraira ya nuna haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi ajiyar kai abincin sadaka abincin zakka da aka bayar yace Abu Huraira ya kula da su cikin dare shedan yazo zai sata yazo kwasa Abu Huraira ya kama shi zai fito a jinsin mutum to nan dai ya bada baki cewa iyalinsa ne kaza kaza da yunwa da kaza da kaza yana cikin talauci ya ce masa alkawari ba zai sake dawowa ba da je ga annabi ce sai ya dawo zai dawo kashi gari ya kuma komowa annabi sallallahu alaihi wasallam Abu Huraira ya kuma kama shi nan ma dai ta bada baki yana ta barere cewa yana fadar bukata ce kaza 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 amma ya masa alkawari ba zai sake ba a shigari Abu Huraira ga Annabi sallallahu alaihi wasallam Annabi yace zai dawo gari yake sai gashi a karo na uku ma ya sake dawowa Abu Huraira kama shi yace wallahi sai ya kai shi gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi Abu Huraira bai san da wa yake dauka dai wani ne yake haurowa da zai saci abinci to shine ya masa alkawari ba zai sake ba zai ga masa kuma abinda in ya karanta wa shi dan ba zai kara kusanta sa har garin Allah ya waye to shine ya ga masa ayatul kursi to shi ne da yaje ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ce ka san ku da wa kake magana kwanakin nan uku yace a yace shedan ne ce kuma ya ga maka gaskiya duk da dai shi makaryaci ne to kaga ayatul kursi tana maganin irin wannan to inda kake ajiyewa din ko ka zo ajiyewa ita ayatul kursi kuma kai ma a karan kanka saboda kana karanta suratul baqara shedan inda ake karanta ta ba sa kusanta ba sa zuwa to wataƙila wannan abin din yasa ka samu sauki
to mallan wannan tambaya cewa take ina aiki shekaru biyu yanzu kuma kudin da nake tarawa account sun kai nisabin zakka hakanan ina da wasu kudi a kasuwanci da suka kai nisabi ta yaya zan fitar da zakka kuma yaushe ya dace a fitar
dan ya kasance kudaden kowane daban hanyar samun sa daban wannan ta albashi ne wannan kuma ta
kasuwanci
ta kasuwanci ne saboda kowanne da kasa da ban wanda kake tarawa zaka fara lissafin sane daga lokacin da kudin ya cika ya kai nisabi ce kana aji misali kana da albashi 200 duk wata zaka aje 50 ka kashe 150 duk wata ka kashe aje 100 ka kashe 100 to haka zaka yi ta daga lokacin da ya kai nisabi wanda kake ajiyar wanda kake kashe da ya kai lokacin da ya cika ya kai nisabi to daga lokacin kuma sai ka jira har shekara ta zagayo in baka taba shi ba yayi kasa har shekara ta zagayo ko ma ya karo akan yadda yake ada to sai ka fidda musu zakkar sa wancan kuma na kasuwanci shi ma yaushe ne ya kai nisabi daga lokacin shi kuma zaka fara lissafin zakkar sa in shekara ta yi sai ka dauka ka bayar a cikin sa kowanne zai zama daban-daban domin wannan ba shi ne wancan ba sai dai idan wannan din ne na account din su ka dauka ka je ka bude investment da su kaga duk tushen su guda idan zama dukiya tushen ta ɗaya ne to zakka ɗaya ake mata sai ka hade su a lokacin da ka zo zakka sai ka fitar da zakkar su daban sai ka zakkar su tare gaba ɗaya
to malam me wannan tambaya take cewa macen da jinin haila ya yake yanke mata yau ya zo gobe ya tsaya jibi ya dawo yaya za ta lissafa kwanakin tsarkin ta na haila
akwai wanda ta mantana da kwanaki da ta saba yi ta sa rike kwanakinta za ta yi lissafin kwanakinta idan ya zanto kwanakinta sun cika shikenan sai ta abin nan sai ta yi tsarki akwai wacce kuma ta san jinin hailar yadda yake ta san tana iya gane jinin haila ne wannan ba jinin haila ba ne jinin haila ga kalar sai da take ganin sa to sai zanto wani jinin ya zo wanda ba kalar nata ba to shikenan da zarar ta ga wannan kala daban ce innamal haidu damun yu'raf yu'raf ko dai yana da wato irin kanshin sa ko warin sa da hamamin sa da ake ji a gane mata ko kuma yana da ana mata na gane shi wadanda suka san shi to sai ta amfani da wannan tamyiz din wannan ganewar cewa wannan jinin haila ne wannan kuma wani jini ne na larura idan ba haka ba yanzu to ba ta gane ba ko ba ta iya lokacin lissafin ta rikirkice mata to sai ta zauna zuwa kwana 15 abinda ya karu a saman 15 sai ta dauke shi a matsayin cuta ne
to malam mai wannan tambaya yake cewa assalamu alaikum menene hukuncin wanda ya sayar da jinin sa ko kodarsa a asibiti
ba halatta mutum ya sayar da jini ko ya sayar da wani bangare na jikinsa ko koda ce ko ma menene jini baya halatta saboda jini najasa ce bisa kaulin jama'a da dama daga cikin abin nan to baya halatta mutum sai da jinin sa duk abinda ba halatta maka cin sa ba ko amfani da shi baya halatta kuma ka sayar da shi musamman bangaren jikinka hakanan koda hakanan wani sashi na jiki haramun ne mutum ya sayar da shi don haka idan jini ne sai dai ka je ka bada donation ka je ka bada don Allah don a taimaka musu amma haramun ne a ce an sai jini wanda zai sai jini bisa larura saboda an ba ya da wanda zai tallafa masa kuma wadda suke da jinin sun hana sun ce sai da kuɗi to wannan shi larura ce za su sa ya yi su kuma wadda suka sai da suna da laifi sawa'un mutum ɗaya ne ya je ya ba da jinin sa ya saya ko ku a wata hukuma ce take sai da jini to duk wanda yake sai da jini haramun yake sayarwa ba ya halatta to haka nan koda to ya sai da kodar sa na farko dai akwai jefa kai cikin halaka ka sayar da kodar ka to ko jefa kai cikin halaka ba a ce haramun ne mutum ya ba da taimakon koda ba amma bisa sharuɗa na farko dai ya zanto shi wancan da za a ba wa din ana da wato wani abu na zaton in an ba shi kodar zai rayu ba wanda ya riga ya wato cuta ta cinye shi ba tana ya ba shi kodar ma ko wajen sa su sai kodar ba ana da kyakkyawan amal kyakkyawan fatan cewa zai rayu akwai wani percentage na hope da ake da shi mai yawa a kansa na biyu ya zanto babu wata hanya da za a yi saving din rayuwar sa sai wannan in akwai wata hanya to sai a bi wata hanyar zama da kawai wannan shine hope din da ake da shi a samu masa oda na uku wanda za a karbi koda tashi ya zanto na farko mai hankali ne da yardarsa ba wai a yi masa dabara ba ko a zare masa ido ko a yi masa wayo ko a saci koda bai sani ba ya zanto da hankalinsa da wayensa zai iya cewa ya yarda ko bai yarda ba na hudu ya kasance a shi kansa a lafiyarsa ba zai cutu ba kada ya zanto an gani shi kansa yana da matsala in aka cire koda ɗaya fa zai iya samun shi ba matsala to bai halatta shi ko ya jefa kansa cikin halaka saboda kace an samu wannan cewa tabbas shi ma zai iya rayuwa da koda ɗaya an duba shi cewa a lafiyance ba zai samu matsala ba to waɗannan sharuɗin dole sai an duba su kafin sannan ba da kuɗi ba ba kuɗi za a biya shi ba ya sayar to waɗannan sharuɗin in sun cika to ya halatta amma ka samu rashin ɗaya daga cikin sharuɗin nan to ba ya halatta ai a ce an cirko da mutum an bayar ko ya sayar
to malam wannan tambaya yake cewa assalamu alaikum dan Allah kasuwancin easy buy yana halatta misali kaya naira 100 amma idan an in za a biya a hankali ya koma 120 shin wannan yana halatta
eh kamar yana jin mun ansa wata irinta
irinta baya
shi ne kayanka kana da dama ka sayar da shi ko nawa kake so kana da dama ka sayar da shi da arha kana da dama ka sayar da shi da tsada kana da dama ka dauka maka ce ka ba wani kyauta naka ne Allah ya halatta maka tasarrufi da abinka mallakinka ne naka ne saboda haka kayanka ne kace gashi nan ka ajiye shi duk mai son ya saya bashi zaka sayar masa da shi a kaza yazo yace yana son ya saya bashi ya halatta ka sayar masa da duk farashin da kake so abinda aka hana ka yi masa ciniki daya mai farashi biyu kace na sayar maka da shi kaza kawo kudin in yace a ba yanzu nake so mai ci to sai ka kara kaza wannan ba halatta amma in tun farko ciniki daya ne na zo ban da kuɗi ina son in sai abu kaza naka suka ce kuɗin sa kaza ne ka faɗi abin da yadda kake so ka sayar masa shikenan ciniki daya kai a lokaci daya ga mutum daya ba komai a nan
to malam wannan tambaya yake cewa assalamu alaikum shin mutum zai iya karɓar kyauta daga wanda ya san kuɗin gwamnati yake satowa
to galibi wanda za ya sati kuɗin gwamnati ma'aikaci ne yana aiki ana biyansa albashi sannan kuma ta ƙarƙashin haka yake dan sace wasu abubuwa wato yake cin amanar gwamnati da ita sata a kalmar bahaushe sata duk wani abu da aka ɗauka sunan sata harshen shari'a sata shine an aje wani abu a guri a boye baka da alaka da gurin ka sadada ka dauki abu shine sata wannan shi ake cewa sata baba abinda kake da iko akan sa ba yanzu mace kana bata ajiyar kuɗi tana dan cicira ba sunan shi sata ba a shari'a ba yake mata hannu ba dan tana wannan ya ce ta ci amana sunan shi cin amana to mu duk bahaushe sunan sa sata haka mutumin da ka bashi ajiya sai ya taba maka kayanka to zai ce amanar ka amma ba ce ya yi sata sata a ce ka aje abinka ka boye a safe dinka ka adana ya sadado ya dauki to shine sata to wannan shine ake magana yanke hannunsa amma wanda ka yarda da shi ka bashi amana sai ya ci amana ka to wannan khiyana sunanta sunanta cin amana ita wannan ba yanke hannu aka ce ai ba to je a yadda bahaushe ke cewa sata ya saci kudin gwamnati yana yi wa gwamnati aiki tana biyansa sannan kuma yana dan iban wani abu cikin lalitar gwamnati ta wata hanyar da bata dace ba to baya haramta dan ya baka kyauta kake karba ko ya ciyar da ƴaƴansa ko ya biya musu kuɗin makaranta ko ya ciyar da matarsa donan ba haramun bane ta ci ko suka karba saboda dukiyar tasa a haɗe take da halal da haram abinda ya dauka na haram a kansa kai kuma abinda ya baka halal ne ka ci hani an bari'a shi yasa zamu ga magabata suna cewa idan miyagun shugabanni wato wanda suke sata suka kira ku suka yi muku abinci ku ci hani an bari'a samu wannan daga Abdullahi dan Mas'ud daga Ibnu Musayyib da yawa daga cikin magabata suna cewa sata su ko kuma cin amana su yana kansu kai kuma abinda yake naka na wanda kace kai kuma wannan wani abu ne daga Allah ba za a kama ka da wannan ba amma wanda musin ka sani misali zuwa yayi fashi ya kwato wasu kudade sai ya gamu da kai gashi ya kwato kudaden mutane sai ya ce wani ba ka kai jari to haramun ne ka karba saboda wannan kudin bai ainihi ka san nawa su ne ya kwato amma wannan da ya baka cewa wai shine wanda ya sata din cikin albashin sa ma zai dauka ya baka abinda ya baka bai karfin albashin sa ba saboda haka wannan ba zai haramta gare ka ba amma idan ka san cewa kudin nan shine wanda jiya suka yi fashi suka kwaso na mutane su raba muku to haramun ne ku ce shi
to malam wannan tambaya kamar tana da alaka da ta bayar da ka amsa yanzu cewa yake assalamu alaikum menene hukuncin wanda ya sato kudin gwamnati ya saya wa ƴan uwansa gida ko ya tura su umara
shine dai an tambaya da muka ansa kenan
na'am to insha Allah so wannan mai tambaya yake cewa assalamu alaikum shin ana iya yin zikirin subhanallahi wa bihamdihi adada khalqi wa rida'a nafsi wa zinata arshi wa miqdada kalimati fiye da sau uku
da haka iya yin ka shi tasbihi da tahmidi ambatan Allah ne ambatan Allah kuma bai da iyaka ya ayyuhal ladina amanu zkurullaha zikran kaseera ko ambaci Allah ambatan Allah mai yawa saboda shi tasbihi da tahmidi da sauran azkar abu ne da yake gudana akan harshe cikin nau'ukan zikiri kenan ko wanda yake gudana akan harshe harshe kuma shine mafi saukin gaba da kake sarrafa ta a cikin ka kafi saukin wato shi yasa tafi kowace gaba aiki a cikin mutum tafi hannu tafi kafa tafi kai saboda ita duk sanda zaka furta wata magana sai harshe ya motsa to kuma Allah sai sanya sar ita shi harshe da zaka sarrafa shi ko da zaka yi awa ɗaya kana magana ba gaji ba harshe ba zaka ji ya ce ya gaji ba kila kwakwalwarka ta gaji kila ka gaji da zama amma shi harshe ka ce wai harshen ka ya gaji da motsi baya gajiya to shi yasa sai Allah ya sanya mafi falalar ko mafi girman ibada da mutum yake yi da harshe yake yinta saboda ya samu falala mai yawa a cikin ta saboda haka shi zikiri zaka yi ta iya yin ka har yadda Allah ya hore maka
to malam wannan tambaya take cewa assalamu alaikum
akwai azzikrul muqayyad
na'am
wanda shi an masa kaidi wanda zaka ji annabi ya ce sau uku misali astaghfirullah astaghfirullah bayan gaba sallah kaga salasa marrat to da abinda akai wa kaiti annabi yace kai sau uku to sai ka tsaya uku kamar tasbihin bayan sallah subhanallahi da ake da alhamdulillahi da allahu akbar da ake biki cajin jarbi to kaga shi ma yana da adadi ko 10 ko 15 ko 25 ko 31 duk wanda yazo wadannan adadin duk sun zo a cikin sunna to kaga wanda aka yi wa adadi ba za ka ci baraka kara baraka ka mai da shi maimakon 31 kai bari yanzu ka mai da shi 51 ko 60 ko 100 to kaga nan ka abin amma azzikrul mutlaq wanda yake a bude to shi baya da kaidi
to malam wannan tambaya take cewa menene hukuncin bude WhatsApp group na ɗaliban makaranta wanda ya kunshi mata da maza har da matan aure domin gaisawa da juna
wato hanyoyin da shedan yake shigowa cikin harkokin mutane suna da yawa shi shedan ya ci alwashi da hanyar da zai biya ga cewa ya samu mabiya ya halakar da mutane zai bi su haka yi wa Allah alkawari thumma la atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktharahum shakirin zan zo musu ta gaban su ta bayan su ta dama ta hagu ce yawancin su ba za su zanto masu yi maka godiya ba dan haka kofofinsa suna da yawa in ka kibin nan sai bullo maka wata in ka kibin nan sai bullo wata ka hanyar abubuwan sadarwa din nan suna da hatsari kware da gaske kamar yadda suke da amfani mai yawa to sharrin su kuma yana da yawa shi ma wa isbahu ma akbaru min nafihima barnar da take ciki tafi amfani yawa ma to kaga ka zo ka bude group ka samu matan aure da maza wanda ba muharramai ba ka tara su a group ɗaya ka ce wai su zubunci ka kofa wata kofa ka bude a lokacin wani ya saba da wata makaranta ya dade bai ganta ba shikenan ya ganta a cikin group tana magana ya koma ya tafi private ya yi mata magana ya ce dan Allah dan turo min hoton ki ga yaya kina nan yadda na san ki kaza kaza shikenan ku shedan ya samu hada wata alaka can shi miji bai san me ke faruwa ba shikenan privately sai ta tura masa hoton ta shi ma sai ya turo shikenan an samu wani wata hanyar haduwa wata rana sai kaga ce ai na kake a guri kaza a to ni ma ina bi ta gurin bari zan su fito mu gaisa zan dan bullo bari zan jira ki ki zo mu gaisa kaza shikenan shi kamar yadda shauki yake cewa nazaratun fafti samatun fa kalamu fa salamu fa kalamu fa mawidu fa liqa'u ta fara daga kallo ta kalle shi kalle ta sai kuma ya mata burmushi ta yi masa burmushi kaga an fara da kallo yanzu an kai matakin burmushi fa salamu sai kuma kowa ya gaishe da kowa kaga an kara gaba kenan fa salamu fa kalamu sai kuma a shiga tattaunawa yawa da yawance yawa da yawance fa mawidun sai kuma ya alkawari fa liqa'un sai kuma a hadu shikenan abin da shi da yake so kenan to galibi ta irin wannan group din da ake ci a bude wai zumunci bagaren zumunci ba haka ake zumunci yan uwa ne wanda suke ulul arham zaka taimaka wanda yake bukatar taimako zaka yi wa wanda yake bukatar jaji zaka taimaka wanda yake bukatar murna shine zumunci ba wai ayi group a WhatsApp ba ka fada su fada a tattauna ayi tabadulin wasu kalmomi wasu kaza wannan ba daidai bane saboda kofa ce da shedan zai zo da sauna abu na sharri a cikin ta daga baya kuma a zo ana wayyo saboda ka bana ganin halaccin irin wannan group din kawai saboda an zauna a makaranta saboda wani abu can ya hada shikenan a zo a yi group a ce mace da maza da an hadu ana tattaunawa wannan ba halatta in mata da mata ne a junan su dai da sauki a ce in matan unguwa sai wani group na su iyayen saboda wani abu in ya taso ko ana ko rashin lafiya wata bata da lafiya ko tana neman taimakawa ko wani abu wanda da sauki iya matan aure na unguwa dan sun yi group wannan ba ce da mazan su da matan su yi group saboda unguwar su daya akwai fitina
cewa karmakallahu wannan tambaya kuma cewa take mutum ne idan aka tambaye shi bashi sai ya tambaya cewa ta ina kudin sa za su fito idan ya bayar alhali yana da su shin hakan yana daidai a bisa sunna
ma'ana ya tambaya ya ji cewa in ya bada bashi za a biya shi
na'am ta ina kudin nasa
shi bashi da aka ce ma a yi bada rihan in ba ana ganin abin a bada jingina ai kaga shine karshen samun tabbaci da ya halatta mutum ya ce ba zan baka ba sai ka bani jingina wani abu kaga dan ya tambaya wannan ba komai bane ai
na'am
saboda ka ya halatta dan yayi ba za a ce wai bai ya rashin mutunci tunda har shari'a ta yadda cewa kana iya karbar jingina in kuntu ala safarin balam tajidu katiban farihanun maqbuda me yasa ake rubutawa saboda kada a samu wani zo ya runtu me yasa ake sa shaidu saboda kawai wani zo ce shi ba haka kai ba an zo ba wanda zai rubuta Allah ce a karbi jingina da cewa da Allah ya faɗi safar ba yana nufin sai a safar din ba wannan kharajat makharajal galibi a halin tafiya ne a da can lokacin marubutan suna da karanci ake rasa mai rubutu ce to a karbi jingina so ka jinginan nan ta halatta koda ba a halin tafiya ba koda a halin zama kamar kasar ne Allah ce ai kasaru ce وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا التي إن كنت فيها أبا ينكسا با لي فيه وتكون يتفيها كن يبلاغرو با لي فيه كوريج أدد ركو إن صلى وتركا قد تقوم بيو سيتي إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن كنا جنس أولاً ككافر يسو فتنكم to kaga duk da cewa matafiyi zai yi tafiya je dawo ba fitina baya tsoron kowa saboda musulunci ko zaman lafiya ya ba mai ko ina kasar dai tana nan to haka nan shi ma rihan ko da Allah ce in kuntum ala safarin duk da Allah ya ambaci tafiya ana iya yin shi ko da zaman gida ne to in har za a iya karbar rihan ko a ce a zo a rubuta dan mutum ya ce ta ina zan samu kudi na ba zai zama ya saba shari'a ba
malam wannan mai tambaya cewa take yi mace mai ciki ce idan ta karanta alqur'ani a fili sai ta ji kamar za ta yi amai sai ta karanta a zuciya shin wannan karatun yana da lada kamar wanda ke karantawa da baki a fili
to ban san wannan irin tambaya ba ita matar mai ciki ba ta magana ne in kace tana karanta Qur'ani za ta yi mai kenan ko magana ba ta iya shi Qur'ani ai yadda kake magana haka zaka furta shi dai harshe dai zaka furta shi da laifanka guda biyu su ne dai za su yi aikin furta shi za ta yi hira za ta yi surutu amma ta zo karanta Qur'ani sai ta yi mai karatun Qur'ani dole sai ana motsa harshe ko da ba ta daga sautin ta ba ba wai sharadi ne sai ta daga murya ba an ji ta amma dai zanto harshen ta yana motsawa da ce la tuharrik bihi lisanaka litajala bihi saboda ba a karatun Qur'ani kawai ka kura ido akan mushafi kana kallon haruffansa da bakakensa kana cewa karatun Qur'ani kake a'a sai dole harshen ka yana motsawa in daga muryar ce za ta sa mata jin amma to shikenan sai ta yi yadda ba sai ta daga murya ba yadda dai harshen ta yana motsawa ba ta daga murya ba amma kawai ta ce ta kura Qur'ani ido in ta yi karatun za ta ji amai wannan ba hujja bace
to mallam wannan tambaya take cewa assalamu alaikum menene ingancin hadisin da ke cewa wanda ya kasance kasalalle daga qiyamul layli idan yayi tasbihin subhanallahi adad khalqi zuwa karshe zai samu lada makamancin wanda ya sallanta dare
ban tuno wani hadisin ba gaskiya ban zan ce babu shi ba amma dai zuba ban tuno shi ba
to wannan tambaya take cewa assalamu alaikum ina da shago muna sayar da wani abu da wasu ke cewa haramun ne saboda yana bugarwa idan aka sha wasu kuma suna cewa magani ne menene hukuncin sayar da irin wannan abu
duk abin da yake magani ne amma yana bugarwa wato abin ana shan shi ya zama magani kamar a ce maganin mura ne ko wata cuta da akan ba wa masu wannan rashin lafiyar irin wannan maganin saboda ko ɗauke musu raɗaɗi ko wani abu to bai kamata mutum ya sayar da shi ga kowa da kowa ba sai ya zanto tunda za ka samu ita kanta gwamnati ta iyakance na farko ma waye zai shigo da irin wannan maganin ba kowa da kowa yake ba shi lasisin shigo da shi ba sannan kuma abin nan a chemist ba a sai da shi haka sai da takardar likita da ya rubuta wa mara lafiya shi ma da irin yawan abin da za a sayar masa to baya halatta mutum ya kawai rika sayar da wannan maganin ba tare da wannan bin dokar ba saboda ka idan mara lafiya ya zo da takarda ta asibiti daga likita ga alamar da take nuna takardar ce ta gaskiya ga iya kwantiti din da ake bukata ya karba to sai ya sayar masa bisa wannan abin din amma idan mutum ya zo masa haka kawai musamman ma ya dubi yanayinsa to ya ga shi kansa yana zargin yanayinsa to ba halatta ya sayar masa da wannan maganin
to mallam wannan tambaya take cewa mai gidana ne ya bude mana shago ya sanya farashin kaya ƙasa da yadda ake sayarwa a kasuwa misali ya ce mu sayar da abu 3,500 alhali a kasuwa 4,000 ake sayarwa shin kudin ribar da muke samu idan muka sayar sama da yanda ya ce mun ci halal
ya za ku ci halal da kayan da ba naku ba kayansa ne kuma ya ce ga abin da za ku sayar sai dai in shi ne ya ba ku izini ya ce ga farashin sa 3,500 amma abinda duk ya karu a kai in kun samu mai saya 4,000 kuka sayar ku rike sauran ya halatta muku kayansa ne ya halatta ku karba kuma ku ci halal abin hani'an mari'a amma idan kawai a bayan idansa shi ga yadda ya ce a sayar kai kuma kake kara masa dan kaga a kasuwa ga yadda ake sayarwa sannan in ka kara abinda ya karu ka dauki ka sa aljihu to wannan haramun mutum yake ci dukiyar wacce yake ci kuma sannan akwai cutarwa ga shi mai shagon idan shi mai shagon ya yi haka ne don ya ja kansa kwastoma ko kuma ya sauƙaƙa wa mutane ganin cewa shi yana samun shi da sauƙi ba ra'ayi yadda mutane ba su samu da sauƙi kai kuma kake ƙarawa ka cutar da mai shi ka hana masa yin abin da ya niya saboda haka duk wani abu da ba naka ba ba halatta ka ci ribarsa sai da izinin mai abin shi ya baka dama ya ce ka ƙara to wannan kaga ya halatta kace saboda da izinin sa kace
to mallam mai wannan tambaya yake cewa assalamu alaikum tun ina jariri mahaifiyata da mahaifina suka rabu na tashi a hannun mahaifiyata bayan ta rasu na koma wajen mahaifina ina da shekaru 16 amma bai taba kula da ni ko taimaka min ba har yanzu da nake jami'a menene matsayin irin wannan hali daga bangaren uba
baya dacewa uba ya watsar da iyalinsa ɗansa ko ƴarsa ko matarsa ba tare da kula da su ba annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa kafa bil mar'i ithman an yudayya man ya'ul ya ishe mutun zunubi ya watsar da waɗanda yake daukar nauyin su ya watsar da su haka uba da ya watsar da iyalinsa to wannan kada ya ishe shi laifi Allah subhanahu wataala ya dora masa alhakin ciyar da su da shayar da su haka ce nafaka ba wai abinci kadai ba abinda duk suke bukata a rayuwar su a lokacin kafin su kai munzalin balaga da za su iya tsayawa da kafar su to yana karkashin nafaka da cin su da shan su da stress su da gurin zaman su da ilimin su da lafiyar su duk tana cikin kalmar nafaka an ce nafaka ciyarwa ba yana nufin abinci kadai ba abinci shi ake ambata saboda shi ne yafi komai muhimmanci a cikin tafiyar saboda da shi ne kuma komai zai rayuwar za ta yi to ake ambatar ciyarwa ba yana nufin siyarwa kadai ba da ciyarwa da matsuguni da lafiya da ilimi da tarbiya duka duk kalmar nafaka ta kunshe su saboda haka idan mutum ya watsar da waɗanda nauyin su suke kan sa ya tambaye shi Allah subhanahu wataala yana cewa ya ayyuhal ladina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara ku tsare kawunan ku ku tsare iyalanku daga wuta ta yaya zaka tsare iyalinka daga wuta baka ba su ilimi baka ba su tarbiya ba ka sake su sakaka haka su je su yi abin da suka ga dama baka ba su kariya daga fada wuta ba don haka ka yi watsi da wancan kira da umarni da Allah subhanahu wataala yayi saboda haka yana da babban laifi kuma haƙƙi ne sai Allah ya tambaye shi akan sa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi dukkaninku masu kiwo ne kuma kowa sai a masa tambaya akan kiwonsa shi ya ce ar-rajulu ra'in fi ahli baiti wa mas'ulun an ra'iyatihi mutum mai kiwo ne a cikin iyalansa akan iyalansa kuma sai an tambaye shi kan wannan abin kiwo da aka bashi saboda haka Allah sai tambaye shi akan wannan haƙƙi amma dai kai abin da yake kanka na bisa biyayya yana nan akan ka kakkace saboda yayi watsi da kai bai maka kaza ba bai maka kaza ba kai ma ba ruwanka da shi a'a ba a gyara barna da barna kuma ba hujja bace dan wani ya saba wa Allah akan ka kai ma ka saba wa Allah akan sa saboda haka kai ka sauke haƙƙin ka da yake kansa haƙƙin sa da yake kanka kai masa biyayya kamar yadda ake umartar kowane dai wa mahaifinsa biyayya ka ga masa magana bai dadi in kana da abin da zaka tallafa masa yana da bukata ka tallafa masa ba hujja bace cewa shi bai maka ba don haka kai ma ba za ka yi masa ba kai wannan haƙƙin Allah ya dora akan ka ba shi ya dora maka ba Allah ne ya dora maka to dan wani ya saba wa Allah cikin lamarinka bai dace kai ma ka saba wa Allah cikin lamarinsa ba sai ku daidaita a laifi yadda za a kama shi da laifin ya tozarta kula da kai kai ma sai a kama ka da laifin ka tozarta kula da shi haka wannan yake tsakanin miji da mata da za su mijin da yake munanawa matarsa mu'amala ba ta da hujjar da ce ita ba ta munana masa mu'amala saboda yayi mata a'a ita sai ta sauke haƙƙin da yake kanta haka yake tsakanin shugaba da wanda ake shugabanta wato shugaba da talaka kowanne akwai haƙƙinsa akan dan uwansa shugaba yana da haƙƙi akan talakawansa talaka suna da haƙƙi akan shugabanninsu idan shugaba ya tozarta haƙƙin Allah da ya dora akan sa na talakawansa talakawa ba su da hujja su kuma su tozarta haƙƙin shugabansu akan su da jin maganar sa ne masa biyayya da bashi girman sa dole su yi wannan to haka abin yake
to malam wannan tambaya take cewa assalamu alaikum ina aikin raba maganin rigakafin malaria dokar aiki ta ce sai iyaye sun ba wa yaro magani a gaban mu amma da yawa ba sa yadda saboda haka mukan ba wa yara maganin mu tafi shin albashin da ake biyan mu halal ne
da wallahi yukallifullahu nafsan illa wusaha abinda ba za ka iya yi ba ba kura maka in ka ce mutumin da baka da iko a kansa ka ce sai yayi wani abin da kai kake so yayi ai ba lalle bane in wasu sun yadda sun yi wasu ba za su yi ba kuma kai baka da ikon ka tirsasa su anan sai dole sai sun yi fitina ma tana iya barkewa rigima tana iya barkewa wanda kuma ba haka ake so ba saboda haka in ka yi abin da za ka iya yi kuma abin da ya fi ƙarfinka wannan Allah ba zai kama ka da shi ba
to malam wannan tambaya take cewa mutum ya rasu ranar juma'a ko daranta amma ba a yi masa jana'iza ba sai bayan ranar shin har yanzu yana cikin masu samun falalar rasuwar ranar juma'a
a'a mun ce rasuwa a daren juma'a ko ranar juma'a ana nufin daren da ranar ba ana nufin jana'izar sa ba duk da cewa hadisin akwai magana akan sa mun taba yin magana akan wannan ba dai ko da ga wanda suka hassana hadisin suka ce hasan ne ana nufin a daren juma'a wato alhamis da daddare ko a ranar juma'a kafin faduwar rana amma ba jana'izar ake nufi ba
to malam mai wannan tambaya yake cewa idan mutum yana rashin lafiya shin yana da haƙin ya ce kada a bari ko wasu su zo ganin sa
to sai a duba ga waɗanda yake kan su zo ganin nashi din me yasa ya faɗa haka akwai wani cutuwa da yake yi ya gansu in akwai wani abu da yake samun shi na cutuwa yayin ganin su din sai a saurari maganar sa ta yiwu ko akwai wani abu tsakanin su wanda duk sanda ya gansu zuciyarsa za ta ɓaci wanda zai iya sawa in abin mai hawan jini ne jinin sa ya tashi sai akwai irin wannan ko wanda ya maka rashin mutuncin da ba za ka so ka ƙara gani shi ba kuma duk sanda ka ganshi hankalinka zai dubun zuwa kila a lokacin ma za ka iya fusata ko ka gaya masa wata magana mai daɗi to haka kula cewa akwai wani abu da zai iya biyo baya na cutuwar shi mara lafiya to ba laifi a saurari maganar sa amma in haka kawai ne ya ce ka a bar wani ya zo ganshi to ba za a hana mutane dubo mara lafiya ba saboda wani dalili haka kawai wanda ba ya mai ƙarfi ba so sai a duba dalilin da yasa ya faɗi haka in dalilin nashi mai ƙarfi ne to sai a ba wa waɗanda suka zo duba shi din haƙuri su yi masa addu'a da inda suke tunda ita dai dubiya din muhimmin ta shine addu'a da zaka yi mara lafiya to ko a gabansa ko ba a gabansa ba suna iya masa addu'a saboda kada a samu waccan mafsada waccan barnar da zata iya biyo baya sai a kare ta da wannan
to malam wannan tambaya take cewa ya halatta mutum yana cin abinci a yi masa sallama idan kuma aka yi masa zai amsa sallaman ne ko sai ya gama cin abincin
bai babu wata hujjar cewa da mutum yana cin abinci kai a masa sallama wai suna malamai suna kawo waɗanda ba a masa sallama daga ciki suna faɗa wanda yake cin abinci kada in an masa sallama ya je an sawa ko ya shake ko wani abu amma dai duk ba nasiba ne ya hana kuma ba a ce dole in an yi mutum sallama ba nan take da abinci a bakinsa sai ya bada ansa sai ya bari ya haɗe sai ya ba mutum ansa sallamarsa annabi sallallahu alaihi wasallama an masa sallama hadisin abul jahab ya yi masa sallama annabi bai ansa sallama ba sai da ya tebe ma sannan ya ansa masa sallama sannan ya ce saboda ba na cikin tsarki ni kuma ba na so ambaci sunan Allah ba a cikin tsarki ba sunan assalamu sunan Allah ne assalam sunan Allah ne shi ko annabi sallallahu alaihi wasallam duk sanda zai ambaci sunan Allah yakan ambace shi ne cikin dahara to shi yasa sai da ya tema ma sannan sai ya ansa masa saboda haka in wata loma ce ya sa a bakin sa ya ga in yace zai magana zai kware sai ya haɗe yayi tukunna sai ya ansa masa sallama sa ba sharadi bane sai ya zama nan take innan wannan ne aka ce kai masa sallama ba hujja bace
to malam wannan tambaya take cewa mace ce ta haihu kuma karfe 3 na dare washe garin ranar Lahadi shin wace rana za a yi sunan jaririn wuni na 7 kenan
ma'ana daren litinin ta haihu
ma'ana ta haihu karfe 3 na dare washe gari ranar aka wayi gari ranar Lahadi
ta daren Lahadi kenan ta haihu daren Lahadi ta haihu
to take tambayar wace rana za a yi sunan jaririn wuni na 7 kenan
wuni na 7 shine Lahadin
na'am
a lahadin za a yi masa sa'i masa saboda bai riski ya wuce wancan yinin
to karamakan lawa mai wannan tambaya yake cewa tambaya ta ita ce limami yana hawa tudu sama da mamu
bari wacce tambayar ta haife shi da daddare saboda kaga lahadi litinin talata laraba alhamis juma'a asabar za a yi masa suna ba lahadi ba asabar shine yininsa na 7
to karamakan lawa da fatan Allah ya saka da alkhairi masu kallon mu da sauraron mu duka nan muka kawo ƙarshen wannan shiri na fatawar rahama na wannan lokaci sai dai za ku iya aiko mana da sakonnin tambayoyinku ta hanyoyin da ake aiko da sakon wato hanyar rubutaccen sako ko kuma sakon WhatsApp akan lambar waya 0700 36 04 15 ko kuma ta kan addressin email na patawirrahma@yahoo.com da shafin patawirrahma da ke kan shafin manasa da zumunta na Facebook. A madadin Sheikh Malamin namu Farfesa Sheikh Muhammad Sani Umar Rijal Lemo OON, babban malami a tsangayar nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Bayero da ke Kano, wanda kuma yake ba mu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa. Da dukkanin waɗanda suka tallafa wajen kammaluwar wannan shiri, ni Mubarak Hamza Adamu da na kasance tare da ku, nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.